Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki. Tare da ni Hawwa Umar. Ci gaba da yaduwar kyandar biri a nahiyar Afrika ya zama abin damuwa musamman ga hukumomin lafiya na duniya. Tun a ranar 13 ga watan Agustan nan hukumar kare yaduwar cutuka ta Afrika ta ayyana cutar a matsayin annoba a nahiyar. Biyo bayan haka kuma hukumar lafiya ta duniya WHO ta ayyana cutar a matsayin annoba a duniya. A Najeriya kuma hukumar kare yaduwar cutuka NCDC ta sanar da cewa mutum 788 ake zargin sun kamu da cutar, yayin da aka tabbatar da cewa mutum 39 sun kamu da cutar, duk da cewa ba a samu rahoton mutuwa ba sanadiyar cutar. A kokarin da Najeriya ke yi na dakile yaduwar cutar kendar biri, ministan lafiya Farfesa Muhammad Ali Fati ya ce hukumar lafiya tare da haɗin gwiwar hukumar NCDC sun tsaurara matakan sa ido a hanyoyin shiga kasar saboda barazanar cutar ta kendar biri. Shin menene cutar Mpox ko kendar biri? Dr. Muslim Bello Katagum na asibitin Ni'ima dake jihar Bauchi yayi ƙarin bayani.
Wannan cuta ne na Orthopox virus ko kuma daga family na Orthopox virus, kuma is an enveloped double stranded DNA. Wannan irin siffa ne na cuta na viruses din, saboda muna nan da su kala-kala iri-iri. She specifically Mpox din nan na enveloped double stranded DNA ne, wanda is a zoonotic form of infection. Wato cuta ne wanda aka fara samun shi daga dabbobi, specifically monkey daga sunan wato dabba kenan na biri, amma ba shi yake nufin sallan wannan birin bane yake dauke da wannan cutan ko kuma yake watsa wannan cutan, but rather shine ya fara kamuwa da wannan cutan wanda har ya fara bazawa wa sauran dabbobi da ya kasance cewa kuma har yazo ya kamu da mutane. Bincike ya tabbatar da cewa an fi kamuwa da shi ne ko kuma ya fi yawa ne a nahiyar Afrika ta tsakiya tare da kuma nahiyar Afrika ta yamma. Bincike ya kara tabbatarwa da cewa ba sallan wa'annan kasashe na Afrika bane, har da wa'ansu daga cikin kasashe na duniya ya fara fiskantar kamuwa da su, amma ba duka ba. Wannan cutan dai a likitance ana daukan shi a matsayin epidemic, cuta ne wanda ya kasance ya fara kama gurare da yawa a duniya, amma ba duka duniya gabaki daya ba. A madadin a kira shi pandemic irin su coronavirus, wanda ya kasance ya kama kusan kowane kasa a duniya shekara kamar 4 da ya wuce, wannan shi ba pandemic bane, but rather epidemic ne. Wato ya kama kasashe sama da 10 zuwa kusan 15 akalla daban-daban, amma ko bai kama kasashen duniya gabaki daya ba, sai dai in aka yi wasa ba a bashi kulawa da ya kamata ba, ba abun mamaki bane ya dawo pandemic din shi ma.
Ta yaya ake kamuwa ko kuma cin karo da wannan cutar?
Da farko dai ana kamuwa da shi daga dabbobi, kama daga biri ne ko kuma irin dabbobi na daji, musamman wanda suke yin farauta. In suka je suka kama irin wannan dabbobin, suna da irin wannan cuta na Mpox din nan, sai kuma ba a dafa su da kyau ba, sai aka zo ko kuma aka gasa su ko kuma ba samu sun dafu yanda ya cancanta da wannan cutan, shi ma ya riga da ya mutu ba. Na biyu, akan same shi ne yayin da wani dabba ya cizi mutum, musamman in wannan dabban yana dauke da wannan cuta na Mpox din nan ko kuma kendin biri, ko kuma ya kasance ya yagune shi, ko kuma al misali ya cije shi, ko ya kwarzane shi, inda har kasance an zo an samu injury ko kuma ciwo a inda wannan dabban ya ma wannan mutumin illa, so babun mamaki bane a iya daukan wannan cuta na Mpox ko kuma kendin biri. Na gaba, akan same shi ga mutumin da shi kanshi ya kamu daga cutan daga wani mutumi, musamman ga mutanen da suka ce irin wa'annan namukan dajin da muka faɗa, wanda ba su nuna ba, ko kuma ya kasance sun je sun dauko wannan cutan a wani guri daban, sai su zo suka fara watsawa al'umma. Wannan kuma ta kama daga alal misali zufan da za su iya yi, ko kuma ya kasance cewa duk abin da suka taba na kayan sawa ne, na bargo ne, na tawul ne, na wanka, na soso ne alal misali, na hula ne, na wato ainihin safa ne, na himar ne, inda ya kasance cewa wani ruwa a jikinsu ya fito ya taba wannan abin, sai mutum ya zo ya saka, to ba abun mamaki bane wannan mutumin da ya saka shi ma zai fi sauki da kuma saurin kamuwa da wannan cutan. Haka ma kuma ana iya kamuwa da wannan cutan yayin sumbata wanda yake da wannan cutan ko kuma gurin saduwa, ko sai dai kawai ba a gama tabbatarwa ba, ruwan mani yana iya causing irin wa'annan problem din ko ba iya causing shi. Haka ma kuma musamman ga uwa wanda take iya shayar da jariri in ta kasance tana dauke da wannan cuta, so ba abun mamaki bane ta wannan ruwan nono da take shayar da shi din shi ma zai iya kamuwa da wannan cuta na kendan bele. Sai sa ake bada shawari to yana da kyau a dakata da shayarwa na wani tsawon lokacin da har sai an tabbata ta samu lafiya kafin ta iya bawa wato ainihin jaririn ta wannan nono. Ba kan samu daga wanda take da ciki sai kuma take da wannan cuta, so tana sauki da saurun turawa jaririn ta da yake cikin cikinta wannan cutan. Kuma haka ma akan same shi yayin da ko ta zo aihuwa ne, alal misali ga musamman ma'aikatan kiwon lafiyar da suka zo karban wannan aihuwa, ko wani abu shi amniotic fluid. Wannan amniotic fluid ne shine ruwan da ake gani yayin da ya kasance mace ta zo aihuwa, so wannan ruwan in ya taba jikin su ba tare da sun sa wato ainihin protective gears din da ya kamata a ce sun sa ba, to babu mamaki bane su ma za su iya kamuwa da wannan cuta na mpox ko kuma kendan biri.
Suwaye suka fi barazanar kamuwa da cutar?
Daga cikin manya-manyan mutanen da aka fi tsoron za su iya kamuwa da wannan cutar su ne kamar haka. Na farko dai su ne wanda suke da low immune system, wato kuma a ce immunodeficiency, wanda ba su garkuwan jiki mai karfi, musamman yara kenan ko kuma jarirai wanda aka fi su daga yau har zuwa wanda suke shekara 12, to suna sauki da saurin kamuwa da wannan cuta. Na biyu su ne ma'aikatan kiwon lafiya, saboda yawanci ma'aikatan kiwon lafiya suna yawan ta'ammali da mutane marasa lafiya daban-daban, masu lassa fever ne, masu coronavirus ne, masu irin wannan cuta na mpox ne, tare da sauran su, to su ma suna sauki da saurin kamuwa da wannan cuta. Na uku kuma su ne wanda suke da cuta ciwon suga ko kuma cancer ko kuma irin su HIV ko tuberculosis ko irin su systemic lupus erythematosus ko kuma duk wani cuta dai wanda is autoimmune disease, so wanda yake kare garkuwan jiki, to yana sauki da saurin kamuwa da wannan cuta irin na mpox nan.
Shin cutar kendar birin nan ma ya kasu kashi nawa ne?
Daga cikin ire-ire na wannan mpox din nan muna da su manya guda uku. Muna da clade I, muna da clade II, kuma muna da clade IB. Clade I din shine wanda ya fi muni duka a cikin su. Shi dai kawai bai cika aukuwa a cikin al'umma ba, amma yayin da auku kuma to yafi yin wato ainihin barna. Yawanci shine wanda yake sa mu a zo a rasa shi. Clade II shine wanda ya barna a kalla shekara biyu da wuce, wani mutane da yawa sun rasa rayukan su. Clade IB shine wanda aka same shi a wannan 2023 shekara ɗaya da wuce kenan, daidai wanda shi kuma an same shi ne a Democratic Republic of Congo. Yawanci kuma bincike ya nuna cewa an samu wannan cuta ne daga saduwa da mutane da suke daban-daban da different partners, to shine aka samu irin wannan clade din. Amma kuma clade I da II da IB dukan suna da manya-manyan alamomi kamar haka. Muna da stage 1, stage 2, stage 3 tare da kuma stage 4. Stage 1 din shine incubation period. Incubation period kuma a Hausance zamu iya cewa shine yayin da mutum ya dauka wannan cutan zuwa ranan da wannan cutan zai fara nuna alamun shi na farko. Wannan kuma akalla tsakanin kwana 6 ne zuwa kwana 13, wayan su littattafan sun ce kuma kwana 5 ne har zuwa ma kwana 21. Wato kenan ya taba ko kuma yayi alaka da wanda yake da wannan cutan, musamman in ya kasance cewa ta fannin runguma ne ko kuma saka kayan shi ko kuma saduwa ko kuma cin abin da yake da dauke da wannan cutan, ba shi ga nufin daga gobe ko jibi ko gata zai fara ganin wannan alamun ba, a'a sai ya kasance ya dauko wayan su lokuta akalla kwana 5 ko sama da haka kafin ya fara ganin alamun. Stage 2 shine bayyana wannan alamun.
Menene alamomin wannan cutar?
Daga cikin manya-manyan alamomi na mpox ko kuma kendan biri su ne kamar haka: akwai tsananin zazzabi, na biyu akwai tsananin ciwon kai, na uku akan samu irin kalula da yake fitowa a jikin mutum gurare daban-daban, na hudu akwai tsananin ciwon jiki, akwai ciwon baya, akwai kasala, akwai yawan jin sanyi haka tare da wato ainihin rashin karfi ga baki daya a jikin mutum. Wannan su ne manya-manyan alamomi na wannan mpox din nan. Kuma stage 3 shine yayin da kuraje suka fara fitowa a jikin mai irin wannan cutan. Wannan kurajen ba lokaci ɗaya suke fitowa ba, a'a su ma suna da nasu hawa-hawan. Muna da stage 1, 2, 3, 4 da kuma 5, wanda su ne kamar haka: muna da macule farko, sai ya zo ya dawo papule, sai ya dawo vesicle, ya dawo pustule, and then finally crust. So kenan ba lokaci ɗaya zamu gurajen nan sun fito ba, dole ya fara da kaɗan da kaɗan da kaɗan da kaɗan ne har ya zo ya baza jiki ga baki ɗaya. Kuma yawanci yana shiga daga fiska ne, kama daga wuya ne, har kan mutum ne, kirji da baya da kuma kafa, har ta gurin al'aura da cikin baki da cikin wato hanci, duk ana iya samun wannan matsala na kuracin, har da tafin hannu tare da kuma tafin kafa. Sai dai wani gudu ba hanzari ba. Ba sannan wannan mpox din ba ne yake zuwa da alamomin da na faɗa. So akwai wasu cututtuka wanda suke under wannan orthopox viruses din, wanda su ma suna matukan kama da wannan mpox din. To sai sai haka zuwa asibiti za a iya bambancewa.
Shin menene illar cutar ƙendarbiri idan har ba a dauki matakin da ya dace kuma da gaggawa ba?
Daga cikin manya-manyan illoli na wannan mpox din ko kuma ƙendarbiri indai ba a bada kulawa ba da kyau wanda ya kamata, kamar haka: muna da meningoencephalitis wanda shine zai shiga cikin kwakwalwar mutum sai ya tada masa hankali ya kasance har wani ma an zo an rasa shi. Na biyu, yakan shiga idon mutum ya cause conjunctivitis. Na uku, yakan shiga cikin zuciyar mutum ya cause myocarditis, ko kuma in shiga huhu ya cause pneumonitis ko kuma pneumonia. In haukan fata, musamman ya kasance fatan akwai ciwo dan yana sauke da saurin shiga cikin fata, sai ya cause dermatitis. In shiga cikin jini yana iya cause sepsis ko ma septicemia gabaki daya. Indai har ya kama dubura kuma wanda ake iya samun kurji a cikin wannan gurin, sai ya cause proctitis. In ya shiga ta gurin kuma al'aura, be it namiji ne ko ta mace, musamman yayin da suke yin fitsari, to akan iya samun prostatitis ko kuma urethritis. Har ya kai ga mutum zai iya rasa rayuwar shi ba tare da wani bata lokaci ba.
Masu sauraron mu, kada ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, kuma duka abin da zamu iya dauka kenan a cikin shirin. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka danganin shirin ya zo muku, sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, nake cewa ku tare mu a wani makon dauke da ci gaban shirin. Mu huta lafiya.
Asaida ce ka tsaye duniya, Allah ta wani kari, ba ana rawa ku ji.